a yayin wani taron masu ruwa da tsaki a Kano, kungiyar ta ACF ta fukaci manyan jojin jihohin Najeriya, musamman na yankin arewacin kasar, su kara kaimi wajen ganin doka ta aiki akan mutanen da ke satar yara kanana sosai da su a yankin kudanci bayan sauya musu suna da addini. Dr. Gwani Umar Faruk da ke zaman shugaban kungiyar ta ACF a jihar Kano yayi karin bayani akan makasudin taron.
Makasudin wannan taro ya taso saboda yan sanda da suka bada labarin yara guda 8 yan Bauchi da aka sato aka kaso Kano, aka hada baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takarda haihuwa, suka canja kuranin haihuwar, aka tafi aka sayar da ɗaya naira 480 a Lagos. In haka ya faru da yawa a da, abinda yake damunmu shi ne sai yan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi.
Hajiya Aisha ta ne jama'a da ke wakiltar mata a kungiyar ta ACF bayan nuna damuwar mata dangane da wannan al'amari ta fahimci mataki na gaba da suke burin dauka.
Wani mataki na gaba dai mun tura gwamnati, sannan kuma su kansu community leader sun mun ba su assignment, sannan ɗan majalisinmu za mu je mu zauna tare da su, sannan judiciary su ma za a zauna da su, because za mu ga an kama mutum mai laifi da irin wannan halifin, amma sai ka ji magana ta shige sai mu rasa aina abun yake, ina gizo yake saka. Sannan ɗan sandanmu su ma dole za mu saki zuwa shi, dama CCP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan kungiya, mu ma muna da namu sakacin, amma idan ka lura poverty duk shi yake jawo mana wannan abun. Inda yau kuma a ce ɗan majalisinmu sun waiwayi iyaye mata, ana bunƙasa musu sana'a, ana tallafa musu, wallahi duk irin wani abun ba zai faru ba. Amma sai ka gani cewa mace a gida ta zauna ba cinyo babu na gobe, sannan mai gida ya shiru takalmi ya fice ya zace da yara. So dole irin wannan issue din ya kamata a duba a ga ya zai a tallafa wa mata. Mace tana zauna a gida zace da yara babu, dole ta aiki yaro waje je ya sayi wani abu ko ya tallan wani abu. To an a irin wannan sai ga an dauki yaro tana da yanda zata yi a gida, wannan duk abu zai faru ba.
Taron dai ya kunshi sarakunan gargajiya na Ibo a Kano da Benin da kuma takwaransu na yankin Yarbawa mazauna Kano, inda har ma basaraken na Ibo ke cewa
sunana Chief Ifeanyi Nwaimu. Wannan magana kidnapping da yara suna doke waya yana damunci, yana kawo wahala a cikin Gari Kano. Muna so sai a haɗu sai a cire wannan ba daɗi. Hannunmu ba ciki, amma mutanenmu suna cikin wahala kuma, saboda mutanenmu suna girma a nan, so ya kamata sai yanzu sai a cire wannan wahala ya zama ɗaya a Najeriya.
A nata ɓangaren majalisar masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman domin ganawa da sarakunan yankin Ibo a can kudancin Najeriya, kamar yadda wakilin sarkin Kano a wurin taron Sarki Shanun Kano Alhaji Shehu Muhammad ke faɗi.
Lalle nan gaba za a tura tawaga mai ƙarfi zuwa sarakunansu domin su ma su fahimci cewa yadda ba sa son wani abu ya taɓa su na rashin daɗi, kuma ba ma son wani abu ya taɓa mu. Mun karɓe ku a matsayin baƙi na amana, to mu ma a karɓi mu baƙi na amana a can. Yadda muke muku a nan kuma ku yi mana. Wannan tawaga lalle nan gaba za ka gane ta.
A baya-bayan nan dai matasa a Kano sun so yin zanga-zangar lumana domin nuna kin jinin wannan ta'ada ta sace yara a arewa domin sayar da su a kudanci, amma dattawan garin suka dakatar da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.